sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye cikin tawoshoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, muna da rahotanni hudu duka a Najeriya da suka hada da harin da aka kai a garin Zamfara da ya sanadiyar kashe mutane 15. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a wannan shirin, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Sabuwar kungiyar nan ta 'yan tsagerar Niger Delta da ake cewa Avengers sun kai hare-hare a wasu wurare na ayyukan man fetur guda 5 na kasar a cikin kwanaki 3 da suka wuce. Sun bayyana a shafinsu na Twitter cewa sun kai waɗannan hare-hare ne a wasu wuraren bututun man fetur na kasar mallakar gwamnati guda 3 da wasu wurare guda 2 na mallakar kamfanin Chevron. Kamfanin man fetur na Najeriya da kuma Chevron sun tabbatar da waɗannan hare-hare. Daga baya kuma, bayan bayyana wannan harin, sai aka nemi shafin Twitter ɗin na 'yan tada kayar bayan aka rasa a kan yanar gizo, wanda yanzu haka ake kokwanton ko an datsa shafin ne daga intanet ko kuma ita ƙungiyar ta Avengers ne suka kulle shafin da kansu. A yanzu haka, Avengers ɗin sun durƙusar da samar da man fetur ɗin Najeriya da ƙasa da shekaru 20 kwatankwacin ganga 600,000 da ake haƙowa a rana. Gwamnatin Najeriya ta dora ko kuma ta dogara ne kacokan akan kaso 70 daga cikin 100 na kudaden shigar kasar akan man fetur. Tattalin arzikin kasar dai na ta komawa kasa sakamakon irin waɗannan hare-hare na ta'addanci. A wani labarin kuma, an sanar da cewa sallah da ake tsammanin ta a gobe za a yi ta ne a ranar Laraba, domin kuwa ba a ga watan na karamar sallah ba kamar yadda wata sanarwa ta fito daga kasar ta Najeriya. Haka kuma, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun cika titunan birnin Nairobi kasar Kenya da zummar yin Allah wadai da kashe-kashen kisangilla da ake yi na 'yan sanda da suke yi da sojoji, wanda kuma suke wa mutanen kasar. Zanga-zangar ta hada da lauyoyi, akantoci da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama, 'yan tasi da kuma 'yan babura da sauransu. Musamman kan kisan nan da aka yi na baya-bayan nan, wanda aka kashe wani lauya mai kare 'yan na kare 'yancin bil'adama wanda yake kare wani mai suna Willie Kimani da wanda ake karewa din Josephat Muwanda, wanda kuma direban su dan tasi shi ma aka kashe shi. Mutane guda 3 sun yi batun dabo a ranar 23 ga watan Yunin nan da ya gabata, bayan gama zaman kotu da aka yi na tuhumar Muwanda akan zargi daban-daban, wanda kuma aka tabbatar da cewa za a sake shiga kotu ba da dadewa ba. Amma kafin shigar kuma, daga baya aka neme su aka rasa, sai daga baya aka ga gawarwakin mutanen a gabar wani kogi da ke kwatankwacin kilomita 70 daga birnin Nairobi. Shugaban 'yan sandan kasar ya ce kama waɗannan 'yan mutane da aka yi aka kashe. An kama wasu 'yan sanda guda 3 masu alaka da wannan aika-aikar, wanda kuma kotu ta umarci a tsare su har sai bayan an gama bincike. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A yau Litinin, ministan harkokin cikin gida na kasar Saudiya ya ce wani dan kunar bakin wake ya tada kansa daban a kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke birnin yammacin Jidda, wanda kuma jami'an tsaro suka tsargu da ganin dan ta'addar, inda suka nufe shi da zummar tuhuma. Sai kawai ya tada kansa a wajen, amma bai kashe kowa ba sai kansa, tare da raunata wasu daga cikin mutanen da suke ake tsammanin yan masu tsaro ne. A yau Litinin ne Amurka ke cika shekaru 240 na samun 'yancin kai daga ƙasar Burtaniya, inda a rana irin ta yau 4 ga watan Yuni ake ba da hutu a duk faɗin ƙasar, inda kuma ake ta shagulgula tare da harba tartsatsin wuta a sama. Shi kuma shugaban Amurka Barack Obama yana can da sojoji 'yan mazanjiya a fadar White House, yana cikin shagali tare da su na murna.
BOA
labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takwan daga jihar Zamfaran Najeriya, inda waɗansu mahara da ake kyautata zaton barayin shanu ne suka kai hari daren jiya da ya janyo asarar rayuka da kaddarori. Wakilin mu Murtala Faruk Sanyina na da ci gaban rahoton.
A cewar shaidun gani da ido, lamarin ya auku ne da misalin karfe 6 na yammacin jiya, inda wasu ƴan bindiga suka kai farmaki a ƙauyen ruwan Mesa dake gundumar magamin Mai Tarko a karamar hukumar mulki ta Bunguda a jihar Zamfara. Maharan sun bude wuta tare da harbin kan mai uwa da wabi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 15.
Barayi ne suka shiga jiya a garin ruwan Mesa. Mutanen garin suna zazzaune kawai suka kama bude musu wuta. Kahin sojojin su kai, sojojin da ke magami su kai wurin mutanen barayin har sun hita gari. So sojojin suka isa wurin har sun tsaya sun yi exchange fire tsakanin su da sojoji. Daga ƙarshe dai sai suka gudu.
To kaman mutane nawa suka rasa rayukansu?
To yanzu a yanzu dai su mutanen garin ba su ce ga adadin mutanen da na rasa rayukansu ba, saboda suna bincike mutanen su da ba a gani ba.
To amma yanzu gawawaki nawa aka gani a wurin?
To an ce akwai gawawaki kusan 12 da aka gani ƙasa.
Da ko wani abu da suka tafi da shi a garin, ko kuwa kawai sun harbi mutane?
Sun dai sa ma garin wuta, sun yi kone-kone, sun kone shaguna, ba su ɗauki komi ba, sun dai kone shaguna.
Wani irin hali ko wani irin yanayi ake a cikin wannan garin yanzu?
To yanzu dai mutanen garin suna cikin yanayi na tashin hankali. Zuwa yanzu ba mu ji abin da gwamnati ta ce ba.
Dundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da aukuwar lamarin, duk da yake a alƙalin manta mutane 15 ne aka bada sanarwar mutuwarsu, inji kakakin rundunar Sanusi Amiru.
Wannan hari ya faru, wasu da muke kyauta zaton makiyaye ne sun kai hari sun kashe mutane guda mutum 15. Sauran bayani kuma mai gidan kwamishin ya sanda da ni aka tura a jami'an ya sanda da mobile domin su dawo da doka da kuma su biya samun wannan 'yan ta'adda. Haka kuma shi da kansa yanzu haka ya yi tattaki zuwa wannan yanki inda abu ya faru, zai gane irin abubuwan da suka faru, sannan mu dawo mu yi wa jama'a cikakken bayanin lamarin da ya faru kuma binciken da muka fara yi.
Yanzu akwai wani wanda aka kama a cikin su waɗannan 'yan bindigar ko kuma wani abu makamancin haka?
Kada ka bayyana fa muka sabai ana min sawan ne yanta da sun ha cikin aikin zuwa nan gaba kan zabi jama'a bayani yanzu ci gaban da saboda me yanzu ya kawar gudanar da bincike kan lamarin.
Jihar ta Zamfara dai ta kwashe tsawon shekaru tana fama da wannan matsalar ta hare-hare waɗanda suka yi sanadiyar rasa rayuka da dama. To sai dai masu lura da al'amura na danganta irin wannan harin na baya-bayan nan da ramuwar gayya, musamman ganin cewa maharan ba su tafi da dukiyoyin jama'a ba. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Daga jihar Zamfara kuma sai jihar Adamawa, inda mazauna yankin Ko mai kunshe da ƙauyuka 13 ƙarƙashin lemar ƙungiyar Njiya Ngoron na ƙaramar hukumar Gere suka gabatar da kokensu gaban hukumar kare 'yancin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Suna buƙatar gwamnatin jihar Adamawa ta biya diyan naira biliyan 2. Wakilin mu Sanusi Adamu na da ci gaban rahoton.
Wannan zargi na kunshe ne a jawabin shugaban kungiyar raya al'umman Njiya Ngoron Mr. Manasa Nayangom da ya yi wa taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ke Yola fadar jihar Adamawa, inda ya ce al'umman na buƙatar a biya su diyan naira biliyan 2. Ga kuma hujjojin da ya gabatar lokacin da na yi hira da shi jim kaɗan bayar jawabinsa.
Magana da muka yi da shi mu ce masa muna gani fa kamar za kawo mana hari amma ba mu san ko yaushe ba. Ya ce mana maganganu da yake ji ma ya fi wanda muke ji, sannan ya kira Honorable Lokodon Foma chairman na Kanli, ya ce Lokodon ba damuwa a Kanli, haka kuma ya ce ba damuwa a Gere. Amma kauyukan da bai kira ba suna kai attacking the following day 6 a.m.
To kenan kuna tuhuma?
Mun ɗauka da sanin shi sosai, ba tuhuma ba. Ya sani cewa za a kawo mana hari, ya sani, ba tuhuma ba.
Ko ranar Asabar da ta gabata, wani saurayi a garin na Ko ya rasa ransa a wata arangama na makiyaya da manoma. Eston Titus, wani mazaunin yankin ne, ya yi mini bayanin irin dangantakar da ke tsakanin manoma da makiyaya.
Kaga nan Japan ne su mai yi wa zamu zauna lafiya, domin gaskiya gona ba ta yawo. Shanu ne yake yawo ya sami gona, kuma muna da tabbaci akan cewa ba mu yi noma a Butali ba.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa, inji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a DSP Othman Abubakar. Al'umman Njiya Ngoron ɗin ba su yi wa 'yan sanda adalci ba, kamar yadda yake faɗi a wannan rahoton.
Da su faɗa ba su mana adalci ba, domin ɗan shaida ne ko kuma mutane shaida ne ko kuma shaidu ne bisa kan abin da ya faru lokacin da rikici ya tashi a nan. wannan yankin su nan kuma ka sa gurawa ba tare da bata lokaci ba muka sa jami'an tsaron musamman DPO na wannan wajen shi ya jagoranci tawagar zuwa wannan wajen kuma dalilin haka ne ma yar tsaron shi sauran mutanen mu da suka tafi suka raunuka kaga shi a cewa ba mu koyi ba ko kuma ba mu dauka mataki ina ga ba mana adalci ba
na tambaye shugaban kungiyar Raya Al'umman Jiya Goron Mr. Manasa Nayangom gaskiya ne sarakunan bacema da bata sun yi wani yunkuri na shiga tsakani
gaskiya a bakin ka muke ji idan haka ne ba tuntuba ba tukuna sarakunan nan ubanin mu ne amma bata da mu bacema da murumbula iyayen mu ne ba shakka idan akwai wani abu haka na gaskanta za su yi ka kira mu amma da nake magana da kai yanzu ba wani abu kamar haka
bisa dukkan alamu yankin nako na karamar hukumar Gire da ke jihar Adamawa zai ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula matukar hukumomi da shugabannin al'umma ba su zauna a teburin tattaunawar sulhu ba domin wanzar da zaman lafiya a yankin Salusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
Jam'iyyar Hamayya ta PDP a Najeriya na kushewa salon amfani da dukiyar gwamnati wajen ciyar da jama'a da abinci a lokacin azumi duk da yake gwamnatinsu ta yi haka lokutan baya. To ko menene ya bambanta jiya da yau? Amsar da wakilinmu Isa Lawal Ikara kenan ya nemi amsa a wannan rahoto da ya hada mana.
Duk da azumin watan Ramadan na bankwana wani abu da zai ci gaba da zama a cikin zukatan wasu 'yan ƙasa shine yadda aka dinga taron shan ruwa da bude baki a gidajen gwamnatin wannan ƙasa. Wasu al'umar wannan ƙasa dai na ganin kiran wasu mabiya addini gidan gwamnati don shan ruwa ko bude baki ya saba wa sashi na 10 na kundin tsarin mulkin Najeriya ga kuma maganar daukan kudin gwamnati wajen ciyarwa dukko da ikrarin gwamnatin tana tsantseni. Mr. Abraham Katu shine jami'in yada labaru na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Kuma ya ce duk da yake taron shan ruwan na da amfani amma fa akwai alamomin tambayoyi.
Tana da kyau. Ai ko mu lokacin mu mun yi har ma fiye da haka. Duk da yake a lokacin mu muna yi kuma muna iya biyan albashi a yanzu din sun ce su gwamnatin canji ne sun zo suna yin abin da suka ce ba daidai ba lokacin muna yi amma kuma ba sa biyan albashi kuma ka duba kundin tsarin mulki na 1999 bata providing wannan daman ai wannan a fifita ma addini guda a bade ba kuma shin tana budget sai dai bamu sani ba in ɗan majalisa sun sa shi a budget duk da yake mun karanta bamu gani ba
ilo su ce to ai ka ce kuma kun yi kana nufin duka kun buta barauniyar hanya kenan ko an yi haramtacce hanya wajen yin wannan
eh to a lokacin mu mukan dan yi tsari mu dan sa tallafi a budget wanda za tallafa ma gefen addinin Krista da na musulmi
sai dai fa mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan zamantakewa da al'amuran jama'a Alhaji Abdullahi Bayaran da ke kan gaba-gaba wajen shirya taron shan ruwa a fadar gwamnatin jihar Kaduna ya ce wannan taron shan ruwa ya ba da fa'idoji
buɗe baki da masu ruwa da tsaki a al'amuran al'umma wajen gayyatar su domin a yi buɗe baki gayyatar nan kuma ya hada da 'yan siyasa ya hada da malaman addini bangaren musulunci da bangaren ƴan uwa kristoci kuma ya bayar da fa'ida fiye da yanda kake tunani
amma ba kwa ganin kada a ce ko an saka addini ganin cewa shi dai wannan azumi ne da al'ummar musulmi ke yi
to ina jin da zaka samu ƴan uwa kristoci da aka gayyato su suka zo suka yi bude baki da halaso za su fi cancanta da su amsa maka domin da a ce akwai harka na addini a ciki to da su ne na farko a gaba-gaba wajen fitowa su ce an ɗiba dukiyar gwamnati an yi kaza
ina magana da ake cewa za ku yi tsantseni ba kwa ganin tunda ila da a ce kudin gwamnati ake diba ana cin wannan abinci
dan haka yasa shi mai girma gwamnatin kafin zuwan sa ma ya fada lokacin da yazo cikin gwamnati kuma ya fadi cewa ba zai diba kudi ya ciyarwan azumin watan Ramadana ba ko kuma lokacin kristoci
an sa kudin da ake cin abinci a cikin kasafi ne
ba na gwamnati bane dan haka yasa ba shi cikin kasafi
to ko me sashi na 10 na kundin tsarin mulkin 1999 ke cewa game da maganar saka addini a tsarin gwamnati barista Azubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi a garin Kaduna
constitution din yayi magana ne a section 10 yace gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ba za ta rike wani addini a matsayin shine addinin da za a tafi da shi a gwamnatance ba
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Bari mu karasa a jihar Oyo Najeriya, inda kungiyar Izala ta bada gudunmuwar kuɗi da tufafi karo na hudu. Shugaban kungiyar na jihar Salisu Abdullahi ya yi wa wakilin Hassan Umaru tambuwar ƙarin haske dangane da wannan tallafi.
A bana, bisa kyakkyawan nasara da muka samu a bangaren abin da ya shafi marayu da gajiyayyu da zawarawa, an samu tallafi na $3,661,500 wanda an raba su ga mutum 1,103.
Mataimakin shugaban kungiyar na jihar Oyo Sani Ibrahim dan Darije ga Sardaunan Bodija ya faɗi inda suke samun kuɗin da suke tallafawa.
Ka san shi wannan aiki ne na Allah, taimako wanda ake tallafa wa marayu mu ne muke haduwa wa mu mai naira 500, mai 50,000, mai naira 10, mai naira 5, haka muke haduwa mu tallafa. Kamar yadda kun kaje shugaba ya bada kiyasin abinda an ka samu a jihar nan, duk daga haka mun ka same.
Haka ma naji tabakunan wadanda na amfana daga tallafin.
Aminatu Bello,
dami aka baki?
An bani da turma atamfa da ambulan gashin.
Me yake cikin ambulan din?
To kudi ne ina ganin a ciki.
Zubairu, na zo na gurin taimakon nan na marayu na ungiyar Izala.
Maryam Ali,
me aka baki?
Atamfa.
Dami kuma?
$2,500.
Malamin da ya wakilci Sheikh Khalid Usman Khalid a wajen rufe wa'azin na bana ya yi ƙarin haske a game da jigon wa'azin na bana.
Sunana Abdullahi Zuhair, wato jigon abinda wannan wa'azi na bana ya kunsa shine wato haƙuri, wato a haƙurƙurtar da mutane da kuma nuna musu cewa duk abinda mutum ya kasance yana yi a matsayinsa na musulmi ko mumini ya jira akwai jarabawa daga wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Jarabawan nan ko in tazo ana so musulmi ya karɓe ta hannu bibbiyu, ta alkhairi ce ko ta sharri. Allah Maɗaukakin Sarki ya yi haka ne don ya tantance muminai na gaskiya da waɗanda ba na gaskiya ba.
An rufe wa'azin na bana da addu'o'i. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wannan rana ta yau, muna da rahoto kan kokarin da Najeriya take da neman ta sabu sabon koci har ta ce a kawo mata sunaye kafin ranar Juma'a nan mai zuwa. Ko wace ƙasa ce ake jin za ta lashe kofin Euro da ake yanzu na Turai? Hamshakin dan kwallon Najeriya da ke wasa a Rasha Ahmed Musa kuma zai canje shiƙa ya bar Rasha din ya tafi Ingila. Za mu gaya maka club din da zai bugawa. To jama'a barkanku da wannan lokaci, kuma dai barka da sallah kafin ma mu a nan America mu ji ko an ga watan ko ba gan shi ba. Muna fatar an kammala azumin watan Ramadan lami lafiya. To Najeriya ta fara farautar sabon koci wanda zai ja mata ragamar babbar kungiyar kwallon kafa ta ƙasa, wato Super Eagles. Ita dai Super Eagles rabanta da koci tun watan Fabrairu, wato wata na biyu na shekarar nan, bayan da Sunday Olisi ya bar ta. Hukumar kwallon kafa Najeriya ta ce tana fatar kafin nan da ranar Juma'a ta jera ƙayyadajjen sunayen mutanen da za ta zaɓi ɗaya daga cikinsu. To yanzu haka kocin da yake riƙon ƙwarya a Super Eagles shine Salisu Yusuf, wanda shine ya mata jagoranci har ta samu nasara akan Mali da Luxembourg a wasu wasanni guda biyu na sada zumunci da Najeriya ɗin ta yi a cikin watan Mayu da ya gabata. To amma duk da wannan nasara ɗin, shi shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya Amaju Pinnick ya lasa takobin cewa Bature ko kuma wani ɗan ƙasar waje ba ɗan Najeriya ba suke so su ɗauko su ba shi wannan aiki na koci. To wannan fitar da Odishi ya bar ƙungiyar Super Eagles da ya jawo rikita da yawa, musamman da shi kansa fitar tashi ma tana da alaƙa da rashin biyan albashi da sauran turancin da ke tattare a cikin kungiyar tashi. Kuma saboda wannan fitar ya tashi, sai Najeriya ta yi wasanni guda biyu na neman shiga cin kofin ƙalubalen ka na Afirka, inda ta yi wasa da Misra amma a ƙarƙashin jagorancin kocin wucin gadi, wato Samson Siyasiya, wanda ainihin kocin ɗan ƙasa ga shekaru 23 ne na ƙungiyar Najeriya. To ita dai Najeriya amma dai fitar da ita kwata-kwata ma daga gasar cin kofin ƙalubalen ka na Nations Cup da za a yi baɗin Allah ya kai mu, amma tana ƙoƙarin daga ta shiga wasan cin kofin duniya baki ɗaya, inda aka haɗa ta da ƙasashen Kamaru da Algeria da Zambia a rukunin ƙasashen da za su gwabza tukuna. To yanzu mun san kasashe hudu da za su yi gwagwarmayar neman cin kofin Turai na Euro wato na shekarar nan ta 2016 inda yake an kai wasan kusa da na ƙarshe. To in Allah ya kai mu jibi Laraba, ƙasar Wales wadda ta bada mamaki zuwa nan za ta zo ta kara da Portugal, Faransa kuma mai masauki ta kara da Jamus.
Sar Faransa da yanzu haka ke karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Turai ta sami kaiwa a wasan kusa da na ƙarshe wato semi final na gasar. Bayan da ajiyar Lahadi ta lallasa kasar Iceland da zunzurutun ci 5-2 a wasan na quarter final da suka fafata, Faransa din za ta yi karon battar karfe ne da kasar Jamus a wasan na kusa da na ƙarshe. Kasar ta Jamus ko ta sami kaiwa wannan matakin ne bayan da ta doke kasar Italia da ci 6-5 a bugun penalty, bayan da wasan su ya karkare a kunnin doki da ci 1-1. A bangare daya kuma kasar Portugal za ta kara ne da kasar Wales a daya wasan ta kusa da ta ƙarshe. Portugal dai ta sami kaiwa ne zuwa matakin na kusa da na ƙarshe karo na hudu a gasanni biyar, bayan da ta doke Poland da ci 5-3 su ma a bugun penalty, bayan da wasan su ya tashi a kunnin doki da ci 1-1. Ita ko Wales wacce wannan ne karo na farko da take fafata gasar, tana kokarin kafa sabon tarihi sa'ad da ta yi waiwayin baya daga ƙwallon da kasar Belgium ta zura mata. Tarama ta kuma doke ta da ci 3-1 a wasan su na quarter final na gasar. A kasar Ingila, zakarun gasar Premier wato Leicester City ta cimma matsayin rattaba hannu na kwantaragi da dan wasan gaba na Nigeria Ahmed Musa. Musa dan shekaru 23 yana taka leda ne a club din CSK Moscow tun daga shekara ta 2012, inda ya zura mata kwallaye 54 a cikin wasanni 168. A cewar wakilinsa, an kammala dukkan tsare-tsaren komawar tasa domin kuwa zai isa kasar ta Ingila ranar Laraban nan mai zuwa domin gwajin lafiyarsa. A kasar Spain kuma an tabbatar da kudirin mai horar da 'yan wasan kasar Vincent Del Bosque na yin murabus daga aikinsa bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar Turai ta bana. Del Bosque ya bada sanarwar kudirinsa na barin aikinsa tun sa'ad da kasar Italia ta doke Spain a matakin 16 da kuma fitar da ita daga gasar ta cin kofin nahiyar Turai. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuwa gaishe kamar talatu, maganar wane ne zai ci lashe wannan kofi na Turawa din da ake yi? Magana ce da kusan duk inda ka zagaya a duniya masu sha'awar ƙwallon kafa abinda suke yi kenan, hadda mutanen jihuhuriyar Niger.
Kupa America da an kai America Latin, an ga ƙwallon ya yi gamsarwa da Euro da aka yi nan gayi, tunda nan ba ƙwallo ne ake sosai. Abun nan ne tunani ne ya yawa cikin balo, waɗanda Turawa ke cewa tactic in ne ya yawa, kowace kungiya ta ce ma ɗan ƙwallo su tsaya baya don ka sa musu, kenan ba su nan gutuwa su yi balo sosai da mutane ke so. ‘Yan kallo ba su wannan, su yi so a taka leda a gode hikima sosai, kowace kungiya in ta zo ta gode hikima sosai, wannan ne ‘yan kallo ke so.
A wani abin da za a iya cewa bako ne shine kasar Jamus ta ci Italia, wanda shine karon farko da hakan ya samu. Shin ya kake kallon wannan al'amari?
Gaskiya ne cikin tarihi ga wanga Euro ne kasar Jamus ta ci Italia, ko da yake ba cikin lokacin da aka kai bi musu ne an kashe su, sai da suka je sai da kare lokaci, sai da aka je abin da Turawa kace daga kai sai raga, shi ma sai da aka yi masu buga tara-tara tarnan na Italia tara shi sai da aka kai can.
To dai ƙwallon ya kawo garrama sosai,
ya ja kawo garrama sosai, fisko kowa goalkeeper nasu sun gadi gunta sosai, sai da aka je nesa, shine Jamus ta samu ta huda a Italy.
Faransa za su kara da Jamus a zagayen kusa da na ƙarshe cewa da demi final. Shin ya kake kallon wannan wasa za ta kasance? Za ta yi Faransa ta ci Jamus ko kuwa za a yi yadda aka saba, da yake Faransa ba ta taba cin Jamus inda ana wasa haka a hukunci?
Ka san yanzu harkar kwallo sai dai in ya gani, sai dai a jira ya gani, amma a wanga masu da muke ciki Jamus ya yi Faransa kare wajen balo, wajen kuzari da wajen experience ne. A two in France gidansu ne, akwai public insu da yake nan, yan kallo suna nan nasu ne, suna tura su, suna ba su kwarin guwa su samu yalla su ci Jamus, amma gani na yana da wuya fuska Jamus babba ekip ce wanda take da experience. Kenan in Allah ya yarda muna shirin gani kwallo mai kyau.
Daga cikin kasashen hudun nan da suka yi saura, wacce kake gani za ta iya shin kofi aikin ma gaba daya.
To yanzu dai bisa kamun da muka gani Jamus na ci yalla tare da Portugal a gani na sune suka yi su je final.
Jamus za ta lashe
no Jamus za ta lashe za ta lashe kofi a gani na.
To gaishe ka malam Sulaiman da aiki. Jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin yau kenan sai wata ɗan Allah ya kai mu a madadin wakilanmu da suka aika mana rahotanni a yau na haɗu da Murtala Faruku Sanyin da Sakkwato da kuma Sulaiman Bubani Barma a Yamai. Ali Mustapha Sakkwato ne a Washington DC muke sake maimaita muku barka da sallah.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mulkin kai ita ce mutane su gudanar da madafun ikonsu ba tare da tsoma bakin wata hukuma da za ta tilasta musu su yi abin da ba su sa kansu ba. Wannan shi ne babban aƙidar Amurkawa, kuma wannan abu ne da yake kunshe a cikin kundin ayyana 'yancin kai wanda aka sanya hannu a kai shekaru 238 da suka gabata, wanda kuma Amurkawa suke shagalin tunawa a yau. Thomas Jefferson, mutumin da ya fara shata kundin 'yanci, ya fayyace cewa 'yanci ba wani abu bane illa samun hurumin murin baiwar da Allah da halitta suka tanadar wa bil'adama ba tare da nuna bambanci ba. Wannan al'amari bai zo da sauki ba. Tarihin Amurka abu ne da aka shimfiɗa bisa rikita barkatai da yaƙe-yaƙe da wasu ƙasashe da barazana daga fuskantar gwamnatin 'yan Republican da kuma cece-kuce tsakanin su don kansu Amurkawa akan alƙibla da ya kamata su ɗauka dangane da makomar ƙasar tasu. Amma ayyana 'yancin kai ya ɗora ƙasar kan wani tsari da za ta rayu a kai, kuma ya yi sanadiyyar yunkurin samun 'yanci irinsa a wurin ƙasashe da dama a faɗin duniya. A lokacin da yakin farko ya ɓarke tsakanin Turawan Burtaniya da ƙasashen nahiyar arewacin Amurka da ake wa mulkin mallaka a lokacin, mutane ƙalilan ne suka yi tunanin cewa za a zo wata rana a kafa wata sabuwar ƙasa, ballantana har ma su ba da goyon bayansu ga kahuwarta. Masana tarihi sun rawaito cewa a lokacin da ake tsaka da yaƙi akwai rarraban kawuna tsakanin 'yan asalin arewacin Amurka da ke neman 'yancin dangane da makomar wannan sabuwar ƙasa. Kashi uku na 'yan ƙasar a lokacin sun ɗauka akwai buƙatar ɓallewa daga Turawan Burtaniya kwata-kwata. Wani kashin ukun suka so a ci gaba da zama tare da Burtaniyan, yayin da rukunin uku na ƙarshe suka nuna cewa su babu abin da suke so illa a ƙyale su su ji da abin da ke gabansu, su kula da iyalansu, su ci gaba da ayyukansu na yau da kullum.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen.
To da fatan za a gafarci tuntuɓen na'ura. Sabuwar ƙungiyar nan ta 'yan Niger Delta da ake kira Avengers sun bayyana cewa sun kai hare-hare a wasu wurare guda biyar da suke faɗin ƙasar, inda suka haɗa da guda uku na gwamnati da kuma guda biyu mallakar kamfanin Chevron. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a cikin ƙasar Kenya sun fito a birnin Nairobi, inda suke Allah wadai da kashe-kashen gilla da 'yan sanda da sojoji ke yi wa mutane a ƙasar. Haka kuma a yau Litinin ministan harkokin cikin gida na ƙasar Saudiya ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada kansa daban a kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Jidda, inda kuma a wani labarin gidan talabijin ɗin Saudiya ya rawaito cewa an sami fashewar wani abu a kusa da wani shingen bincike na ɗaya daga cikin tsarkakakkun wuraren musulunci, wato masallacin manzon Allah a Madina. Gidan talabijin ɗin ya ce mutane uku sun mutu ciki har da guda ɗaya da ake tsammanin ɗan ƙunar baƙin waken ne. A yau Litinin kuma Amurkawa ke murnar cika shekaru 240 da samun 'yancin kai daga ƙasar Burtaniya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yammacin yau. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga al'ummar Kofar Marke da Yola a Sokoto domin rashin da aka yi yau na Malam Macido Abubakar Balarabe, wanda Allah ya yi wa cikawa yau a can Sokoto. Allah ji kansa ya gafarta mashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Neo Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.